ala rasulillah wa ba'd. Masu sauraron mu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin na Fatawar Rahma. Shirin da yake ba ku dama domin aiko da tambayoyinku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita. Kuma na yi aiko mana da sakonnin tambayoyi ta cikin wannan shiri ne. Ta yi aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703-36-0415 ko kuma cikin adireshin email na fatawirrahma@yahoo.com da kuma shafin fatawirrahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Ta yau dai muna Asabar ne 29 ga watan Al-Muharram na shekara ta 1444 bayan jira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina, wanda ya zo daidai da 27 ga watan Agustan shekara ta 2022. Kuma kamar kowane lokaci muna tare da shi malaminmu Al-Professor Sheikh Muhammad Sani Umari Jallimu, babban malami a tsangirar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Baro da ke nan Kano, wanda yake ba mu dama domin amsa muku tambayoyin da kuke aikowa ta cikin wannan shiri. Ni kuma sunana Anas Idris Hassan, wanda nake kasancewa tare da ku a cikin shirin. Sai ku biyo Allah. Bismillah.
Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Bayan haka ɗan uwa masu sauraron mu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala da rahmarsa da nufinsa ya yi ma wannan al'ummar baiwa da tagomashi da shari'a da hukunci, wanda ya kera kowane irin hukunci wajen tsari, ya kera kowane irin hukunci wajen adalci, ya kera kowane irin tsarin hukunci wajen tabbatar da maslaha ga ɗan adam. Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama da shi ne annabin ƙarshe wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓa ya aiko shi da wannan saƙo na ƙarshe. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya haɗo shi da littafi wanda shi ne mafi girman littattafai da Allah ya taɓa saukarwa a bayan ƙasa, sannan kuma shi ne mafi cikar littafai ta fuskar tattarar dukkan abin da ɗan adam yake buƙata. Shari'ar Allah wadda ta zo ta hannun annabi sallallahu alaihi wa sallama shari'a ce cikakkiya, shari'a ce da babu wani abu wanda a cikinta wanda ɗan adam zai buƙata babu shi a cikinta. Dukkan wani motsi da dukkan wani abu ɗan adam, shari'ar musulunci ta ƙunshi bayani a kansa. Wannan shi ne abin da wannan addini na musulunci ya yi fice da shi, har ma ya zanto shi ne addini da Ubangiji subhanahu wata'ala ya yi alkawarin ba zai karɓi wani addini ba sai shi. Wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Allah ce duk wani wanda ya nemi wani addini ba musulunci ba, ba za a karɓi wannan daga gare shi ba, kuma a lahira yana daga cikin hasararru. Allah ce inna ad-dina inda Allahi al-islam, lalle musulunci shine addini a gurin Allah. To idan musulmi ya yi imani da wannan, ya yarda cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne annabin ƙarshe da babu wani annabi bayansa, ya yarda cewa alƙur'ani shi ne littafin ƙarshe da babu wani littafi a bayansa, ya yarda cewa hukuncin Allah shi ne sama da kowane hukunci wajen tabbatar da adalci da maslaha da ci gaba na ɗan adam, to babu kuma ta yadda za a yi a ce wa mutum ga shari'ar Allah, ga hukuncin Allah a kan wani al'amari na shirin rayuwa, ya ce ya buɗi baki ya ce maka ai yanzu zamani ya canza. Wannan kalma ce da take da buni ƙwarai da gaske, kuma ta ci karo da waɗannan abubuwa duk da muka ambata. A gaya wa mutum shari'ar Allah ko hukuncin Allah akan wani al'amari da ya shafe shi ko ya shafi rayuwar wasu, ya ce ai yanzu zamani ya canza, ma'ana yanzu ba a yayin wannan dokar, ba a yayin wannan shari'ar, ba a yayin wannan hukuncin, ko kuma yana nufin cewa wannan hukuncin a yanzu ba zai tabbatar wa ɗan adam maslaha ba, ba zai tabbatar wa ɗan adam ci gaba ba, don haka yanzu zamani ya zo da wani hukunci sabo. Kaga anan abin da yake kokarin ya ce ko kuma ma ya faɗa, ya sani ko bai sani ba, shine yana nunawa cewa ita shari'ar musulunci ko dokoki na Allah subhanahu wata'ala suna tafiya ne gwargwadon yadda zamani yake son su. In zamani yana son ya karɓe su, ya karɓe su, in ba ya son ya karɓe su shikenan a canza su, ko kuma a riƙa yi musu fassara daidai da irin abin da mutanen zamanin suke buƙata su ji ko a gaya musu. don haka har aka samu wasu waɗanda suke da'awar cewa duka nassoshi na alkur'ani da hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam sun zo ne a wani zamani a cikin wata al'umma a cikin wasu ƙabilu waɗanda a lokacin shari'ar ko kuma hukuncen sun dace da su, amma yanzu zamani ya zo ya canza, abubuwa sun ƙara faɗi, abubuwa sun samu waɗanda babu su, to dole ne a takaita waɗannan hukunce-hukunce a kan zamaninsu, kada a ce hukunce-hukuncen za su taho har yanzu. To kaga babu shakka wannan suka ce ba ƙanƙarwar suka ba ga shari'ar Allah da hukuncin Allah da abin da Ubangiji subhanahu wata'ala ya saukar domin ɗan adam ya san inda zai sa gaba, ya san alƙibla. Abubuwa da dama waɗanda alƙur'ani ya zo da su wanda suke tabbatar da cewa wannan magana cewa take, wato abubuwa da dama waɗanda suke cikin alƙur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam suna tabbatar da cewa wannan magana cewa take ɓatacciya, magana ce mara tushe, magana ce wanda ba za ta samu karɓuwa ba a gurin dukkan wani musulmi na ƙwarai. Na farko, Allah subhanahu wata'ala ya yi batun cewa ya cika shi addini, ya cika shi ni'imarsa ga ɗan adam. Babu wani abu a cikin addini da za a neme shi a rasa shi, hakanan babu wani abu da yake ni'ima ce, wato faslaha ce ga ɗan adam wanda addinin bai kunshe ta ba. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina, a yau ne na cika muku addinin ku, kuma na cika muku ni'imata, kuma na yarje muku musulunci a matsayin addini. Idan ya zanto shi wannan addini da abubuwan da ya kunsa na hukunce-hukunce za a waye gari ba su dace da wani zamani ba, ko ba su dace da wata al'umma ba, babu shakka kaga ashe addinin bai cika ba, yana buƙatar abin da zai zo ya cika shi nan gaba. Babu shakka kaga ni'imar da Allah ya ce ta cika bata cika ba kenan, domin ana buƙatar wasu abubuwa da za su zo su cika shi wannan ni'ima. Sannan Ubangiji subhanahu wata'ala ya yabi hukunce-hukuncen da alkur'ani ya zo da su akan cewa su ne hukunce-hukunce mafi kyau. Allah ce wa man ahsanu minallahi hukman afa hukmal jahiliyyati yabghun wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa ilayhi yurja'un. Ubangiji subhanahu wata'ala ya ce babu wanda ya kai shi wato sanin hukunci. Allah subhanahu wata'ala ce man ahsanu minallahi hukman, waye yafi Allah kyakkyawan hukunci? Hakanan Ubangiji yake cewa afa hukmal jahiliyyati yabghun, yanzu suna neman wani hukunci ne na jahiliya? Wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa ilayhi yurja'un, tare da cewa waɗanda ke sama da ƙasa duk sun miƙa wuya ga Allah subhanahu wata'ala, kuma gare shi ne ake komar da su. Saboda haka Ubangiji subhanahu wata'ala ya sifanta hukuncin musulunci da cewa shi ne mafi kyan hukunci. To in ya zanto a wani zamani ko a cikin wata al'umma ba zai yi kyau ba, to kaga ba zai kamata a ce shi ne mafi kyau ba, wanda ya kore maganar Allah subhanahu wata'ala. Hakanan Ubangiji subhanahu wata'ala ya yabi alkur'ani da cewa inna hadha alkur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru almu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Allah yake cewa, Ubangiji Allah subhanahu wata'ala yake cewa inna hadha alkur'ana yahdi lillati hiya aqwam, lalle wannan alkur'ani yana shiryarwa ga hanyar da tafi kowace zama mai ƙanƙiya. Wato anan Ubangiji subhanahu wata'ala ya ce lillati hiya aqwam, hanyar da tafi kowace miƙewa, tafi kowace hanya miƙewa. Wato a kowane al'amari na rayuwa abinda alkur'ani yake zuwa da shi yake karantarwa, to yafi kowane tsari ko kuma kowace karantarwa zama miƙaƙƙe. Domin alkur'ani da ya yi magana akan zamantakewa ta mutum da mutum, da magana akan zamantakewar mutum da iyalinsa, musamman akan zamantakewar al'umma a matsayin al'umma ɗaya, abinda ya shafi tattalin arziki, abinda ya shafi siyasa, abinda ya shafi zaman lafiya, abinda ya shafi yaƙe-yaƙe, dukkan wani abinda musulunci ya zo da shi na tsari, alkur'ani ya ƙunshi. Wato dukkan wani abu na tsarin rayuwa alkur'ani ya ƙunshi abinda yake shi ne mafi kyau. To kaga idan har wani ya zo yana ganin cewa akwai wani lokaci ko akwai wani zamani da shari'ar Allah za ta canza, to kaga wannan maganar cewa alkur'ani yahdi lillati hiya aqwam kaga kamar ba a yadda da ita kenan ba. kamar ba zan to ba gaskiya Allah ya faɗa ba kenan wanda Ubangiji subhanahu wataala ya tsalkaka ya daukaka a jingina masa magana da ba gaskiya ba saboda haka alqur'ani hukuncin Allah da ya saukar a cikin sa ya zo ya rinjaye dukkan wani hukunci duk wani hukunci da zai zo a bayan sa yake Ubangiji subhanahu wataala yadda ya umarni a bauta masa haka ya umarni a rike hukuncin sa gangam a rike dokokin sa gangam Allah subhanahu wataala ya umarni da cewa idul hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iyya hukunci na Allah ne hukunci ba da wani bane na Allah ne kuma yayi umarni da cewa kada a bauta kowa sai shi wato yadda ya umarni a bauta masa shi kadai haka ya umarni a rike hukuncin sa shi kadai a yadda da tsarin da yazo da shi don haka ba karamin kuskure bane musulmi da yake da awar musulunci yake da awar imani da Allah a matsayin abun bauta shi kadai imani da manzo sallallahu alaihi wasallam a matsayin manzo na karshe da Allah ya aiko ya rika furta magana akan wani abu da za a gaya masa ya saba son zuciyarsa cewa yanzu zamani ya canza wato wannan ba shi ake yayi ba kuma bai kamata a rika ambaton sa a matsayin hukunci ko doka ba saboda haka dokar Allah ita ce sama da kowace doka tsarin Allah shine sama da kowane tsari hukuncin Allah shine sama da kowane hukunci idan ma mutum zai saba to ya saba tare da yana jin cewa hukuncin Allah ne a sama kada ya kuskure ya rika fifita wani hukunci akan na Allah domin yin haka fita ne daga addinin musulunci gaba daya gara a ce san zuciya ce ta sa ya bar hukuncin Allah yayi nashi ko ya karbu na wani wanda yana da sauki za a yi kiran shi sako ne daga yayi wa Allah idan ya tuba Allah ya fi masa amma idan zai dora hukuncin wani akan na Allah babu shakka wannan ba karamin hatsari bane Allah yana cewa anzalna ilayka alkitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitabi wa muhaiminan alayhi Allah ce ya saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallam littafi na gaskiya yana mai gaskata abin da ya gabace shi da sauran littattafai sannan kuma yana mai rinjaye akan su saboda haka alqur'ani ya yi rinjaye akan dukkan wani hukunci ma da ya taba sauka daga samaniya da ya taba sauka daga Allah alqur'ani ya zo ya shafe wannan to bari kuma wani hukunci wanda ba na Allah ba babu shakka tsarin da yake na Allah shi ne yake rinjaye shi ne a sama wannan ko ita ce aqidar mu'mini ita ce aqidar da yawa jabe ga wanda Allah subhanahu wataala da ita sawa'u ya samu aiki da shari'ar Allah ko bai samu aiki da shari'ar Allah ba saboda wasu dalilai amma kada ya taba jin fifita wani abu wanda ba na Allah ba akan abin da yazo daga Allah subhanahu wataala abin da manzo sallallahu alaihi wasallam yazo da shi a cikin dukkan al'amura na rayuwa gaba daya abin da ya shafi aqidar sa abin da ya shafi ibadar sa abin da ya shafi zamantakewa shi da ƴan uwansa zamantakewa da iyalansa abin da ya shafi kasuwancin sa abin da ya shafi siyasa ko ma menene yaje cewa tsarin da Ubangiji subhanahu wataala ya shimfida a cikin dokokin sa su ne a gaba ko da kuwa bai yi aiki da wannan tsarin ba to ya rika ji a zuciyarsa cewa waɗannan shi ne na gaskiya kuma shi ne zai fitar da ɗan adam daga cikin dukkan wata damuwa ko wani kunci da yake ciki Allah ya mana yamdakatar a cikin dukkan abin da muke aikatawa ko muke faɗa Allah ya sa mu dace
amin sun amin Allah ya saka alkhairi to jime mace farko ayau ta zo daga wanda yake cewa shin malam a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an samu sabanin fahimta tsakanin sahabbai kan wata aya ko hadisi wanda kowa ya tafi kan fahimtar sa har bayan wafatin manzon sallallahu alaihi wasallam
to dama ita fahimta wani abu ne da Allah subhanahu wataala yake ba wa kowa gurgurdan abinda Ubangiji ya ga dama ya bashi kuma dole wani ya dara wani fahimta sannan kuma dole a samu sabani wani ya fahimci abu sabanin da wanda ya fahimta wannan dabi'a ce ta Ubangiji subhanahu wataala da ya halicci dan adam da ita ba a iya cewa akwai wani lokaci da ba hakan bane a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama akan yi sabani wajen fahimtar wasu maganganu ko wasu ayoyi da suka sauka sahabbai wani lokaci sukan tattauna su ma abinda wani lokaci annabi ya hana su ce su daina tattauna in ya fito ji suna jayayya akan wasu nasoshi wanda ya ce kaza wanda ya ce kaza akwai hadisi na mashhuri lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama tura sahabbansa zuwa ga bani quraiza ya ce la yusalli anna ahadukum illa fi bani quraiza kada ɗayanku yayi sallah sai ya isa wajen banu Qurayza Yahudawa ne da bai tura sahabbansa zuwa gare su domin batun sulhu. To lokacin da suka tafi a hanya sai lokacin sallah yayi, sallar la'asar, sai wasu suka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada mu yi sallah sai mun je ga banu Qurayza, saboda haka bai kamata mu tsaya mu yi sallah ba, kamata yayi mu ci gaba da tafiya har sai mun isa can inda suke. Wasu kuma suka ce a Annabi ba yana nufin ko sallar ta kama mu kan mu yi bane, yana nufin mu yi gaggawa sallar ta da suke mu a can. Suka yi sabani wajen fahimtar wannan hani da Annabi ya yi da cewa kada ɗayan ku yi sallah sai a banu Qurayza. Wasu suka fahimce shi a zahirinsa cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam baya nufin mu yi sallah a wani guri in ba a can ba, saboda ko da sallar ta kama mu to mu haƙura sai mun isa can sannan mu yi. Wasu kuma suka fahimci ma'anar abin da Annabi yake nufi shine su yi gaggawa a tafiyar nan ta su yadda sallar za ta daske su a can, ce kakka kuskura sallar ta daske ka sai a can. Wannan ta sa suka yi saɓani wajen fahimtar wannan. Wasu suka yi sallah waɗanda su suna ganin umarnin yana nufin su yi gaggawa ne, ba yana nufin cewa kar su yi sallah a wani guri sai a can ba. Wasu kuma da suka fahimci cewa yana nufin su yi sallah ne a can ko da ta kama su kar su yi a wani wuri, su kuma suka jinkirta sallah har sai da suka isa banu Qurayza. To shi ne da suka dawo suka gaya Annabi sallallahu alaihi wasallam, ce Annabi sallallahu alaihi wasallam bai soki wani bangare daga cikinsu ba, wato kowanne an bashi akan fahimtarsa. Kaga wannan saɓani ne akan fahimtar hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam. In ka koma littattafan tafsiri, musamman at-tafsirul ma'thur, tafsirin da aka samo daga sahabbai, za ka ga wasu ayoyi da dama waɗanda suke saɓani akan fassararsu, wanda su ce kaza, wasu kuma su saɓa su ce kaza suka fahimta daga wannan fassara, kuma yana na a rubuce ba tare da an samu ittifaki a wannan lokacin ba har zuwa yanzu. Saboda haka ana samun wannan duba da wato bambance-bambance na halitta da Allah ya yi wajen fahimta da kuma dalilan da suke sawa wani lokaci wani ya dace wani kuma ya kuskure, gwargwadon yadda nassi ya zo wa mutum, gwargwadon yadda zai yi fatawa da abu, gwargwadon kuma yadda ya rasa samun wani nassi karara, gwargwadon yadda zai ijtihadi shi ko ya faɗi nashi hukuncin.
To sai mai tambaya na gaba wanda yake cewa malam, ya hukuncin labule wanda ake zagaye cikin ɗaki da shi?
To labule ya kasu gida uku, malamin suna kasa labule wanda ake sawa a jikin garu ko a rufe katanga da shi, a rufe gini da shi, sun kasa gida uku. Akwai wanda yake haramun ne baya halatta, shi ne a rufe wato katanga ko a rufe gini da wato labule na alharis, ko kuma labule wanda yake dauke da hotuna na wasu abubuwa masu rai, wannan haramun ne katsan baya halatta. Alharir almubazzaranci ne a ce an sanya alharir, an sani cewa wata dukiya ce mai tsada sosai, a ce kawai an sa shi a cikin bango, wannan babu shakka almubazzaranci ne, Allah ya haramta almubazzaranci. Ko a sa abu mai hotuna wanda shi ma zai hana mutane ibada da nutsuwa a cikin wannan guri, wannan haramun ne. Akwai wanda yake makaruhi ne, shi ne a rufe garu da wani labule wanda ba waɗannan ba, wanda ba alharir ba, ba kuma mai hoto ba, amma kuma ba wata buƙatar da za ta sa a rufe shi, kawai dai haka aka rufe shi. Wannan malamai suna cewa makaruhi ne. Akwai kaso na uku, shi ne wanda za a rufe saboda buƙata, wato kamar a sa labule a rufe wuri saboda wando ne, ko saboda haske da zai rika shigowa, ko kuma an buɗe wando kada ƙura ta rika shigowa, a sa labule a rufe wunduna, wannan sun ce ya halatta babu komai. Saboda haka malamai suka kakkasa abin, shi yasa suka fassara hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya zo, hadisin da na Aisha wanda Muslim ya rawaito, ya shigo ya ga a ɗaki Aisha ta saka wani labule ta rufe ko'ina, ta rufe ko'ina, shi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi fushi ya sa aka ciccire labarin, yake cewa inna lam nu'mar an naksu wal hijarata wat tin, mu ba a umarce mu ba, Allah bai umarce mu ba mu riƙa rufe duwar wutsu murka rufe abin nan tabo ko yumbu wato gini da tubali kawai murka rufe shi da abin nan to shine malamai suka ce labulan da aka saka wanda yake da hotuna na haramun ne wanda bai da hotuna ko wani makaruhi ne amma idan an rufe wani window ne a gurin ko wani gurin haske ta ce wannan babu komai
sai wannan shi kuma yake cewa shin malam za iya yin aure saboda tausayi kadai banda so a bisa la'akari da ayar da take cikin suratul rum waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma
abinda ubangiji subhanahu wa ta'ala yake magana akan sa shine magana akan ni'imar da ya sanya ko hikimar da ta sa ya shar'anta aure wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma lace yana daga cikin ayoyinsa wanda suke tabbatar da intakarsa suke tabbatar da cancantar abota masa shi kadai shine da ya halitta muku mata domin ku nutsu zuwa gare su sannan ya sanya soyayya da kuma tausayi a tsakaninku ubangiji ya hada waɗannan abubuwa guda biyu a tsakanin ma'aurata soyayya da kuma tausayi wato ba wai soyayya ita kadai ba ba tausayi ko tausayi shi kadai ba soyayya a duka biyu ubangiji ya sanya tsakanin ma'aurata wanda duk ya auri wata akan yana son ta to babu shakka zai tausaya mata in kuma da tausayi to akwai kauna saboda a ce an samu ɗaya ba ɗaya wani abu ne daban akan gujewa gina aure kawai akan tausayi shi kadai zallar tausayi ba tare da wani abu na soyayya ko kadan ba domin gudun kada wani abu ya zo ya sa mutum ya kiwo matarsa adalci ubangiji duka biyun ya hada ba wai rarraba abin yayi ba balle ka ce ya ce ka ayi aure saboda tausayi ko kuma ayi aure saboda rahma waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma hada su duka biyun akai soyayya da kuma tausayi wasu malaman suna cewa soyayya a farkon al'amari lokacin da saurayi ya gama durwa suna cikin kuruciyarsu za su yi soyayya in kuma tsufa ya zo aka tsufa to kuma lokacin sai dai a yi zaman tausaya wa juna shi ta soyayya masa shi ya tausaya mata wasu faɗi haka amma dai aure a karan farko ana so ya kunshi duka waɗannan abubuwa biyu domin a hankalce ba zai yiwu a ce ga soyayya amma ba tausayi ba ko ga tausayi amma ko baya sanata
to sai wannan yake cewa malam menene matsayin wanda ya bada cin hanci wajen biyan kujeran zuwa aikin haji aka tsallake mutane da suka riga shi biya aka bashi kujera wani shi wato kujerar wani shi kuma ya tafi su kuma alhalin ba su samu sun je aikin hajin ba
to hajjinsa ba za a ce mata ba hajjinsa ta yi ta haji abinda ake nufi shine kai wato ihrami daga miƙati sannan ka je kai sauran ayyukan haji hajjin ta kunshi rukunanta da ake bukata da wajibanta idan mutum ya yi wannan ya yi aikin haji hanyar da ya bi ya je aikin haji ita kuma wata wani abu ne mai zaman kansa zai gwargwadon abinda ya faru lokacin da zai je aikin hajjin in ya bi hanya mai kyau shar'antacciya shikenan ya kubuta idan kuma ya bi hanyar da take ba mai kyau ba to a rubuta masa laifinsa akan wannan hanyar da ya bi ita kuma hajjinsa kuma wani aiki ne daban wanda shi kuma in ya yi shi yadda ake so shi kuma ya samu ladansa gwargwadon yadda ya yi shi saboda haka in har ya ba da cin hanci an hada wasu shi an kai an ba shi ya je hajjinsa ta yi sai dai kuma laifinsa na ba da cin hanci kuma wannan yana nan shi kuma yana bukatar ya tuba ya koma ga Allah ya nemi yafiyar Allah akan wannan amma ba zai taba hajjinsa ba kamar mutum ne ya kwaci rigar wani ya sa a jikinsa kuma lokacin sallah ya je ya yi kaga ana bukatar suturce jiki a sallah sai ya amfani da wannan rigar da ya kwata ya suturce jikinsa ya cikin al'aurarsa ya yi sallah da ita to magana mafi inganci shine sallarsa ta yi amma kuma laifin wannan sutura da ya sa wanda ba tashi ba to yana nan a kansa yana nan a wuyansa
to sai mai tambaya na gaba yake cewa malam yaya hukuncin hura abinci da baki yayin da mutum yake ci
da yawa daga cikin malamai suna cewa makaruhi ne to ba a san hura abinci yayin da kake cin abinci ko abin sha wanda zo cikin hadisin Abdullahi dan Abbas wanda yana cikin sahiha Sahih Muslim da cikin Sunan Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nafkhi fi al-ina'i wa sharab Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana alka busa wato abin da yake cikin kwano ko abin sha saboda gudun kada ya busa dinnan wani abu na firji ya fita daga bakinsa ya shiga cikin abun kuma ya zanto wanda zai amfani da abun ya ki saboda kyakkyami kaga ya haramta ma wani amfani da abin da yake mai amfani shi yasa aka ce kai yayi wasu daga cikin malamai suka ce to a kaga in shi kadai ne ba laifi shi kadai zai ci kayansa duk da haka wasu suka ce a'a kamata ya dauki abun hukunci ne ga mamme sawa'un shi kadai ne mai abincin ko ba shi kadai bane dan tana yi wa ko da shi kadai ne ya ce rage wani kuma yayin sha'awa zai ci kaga in ya zanto ya gan shi yana hurawa da bakinsa wannan ya sa masa kinkami ya kicin abin da yake da bukatar ci saboda makaruhi ne yin hakan barinsa shine daidai
sai mai tambaya na gaba yake cewa mallan tambayar sai ta ce idan mutum yayi tsarki sai ya zo ya dauki alqur'ani yana karatu shin idan ya zo guraren da ake sujjada zai iya yin sujjadar ko da babu alwala
to akan waccan tambaya da muka gama ansawa wannan ana magana da abin da kake ci ka dauka dan kana busa ba wai ka dau loma ba in ka cire loma za ka kai bakinta dan ka busa ta wannan babu komai abinda ake gudu ba zai faru ba anan tunda ba wannan loma ka riga ka ciro ta bakinka za ka kai kuma shi ma hadisin yana magana ne akan al'ina ko a cikin ashraf kwanan ka na abinci ko na ruwa saboda ka wannan aka ce kar ka yi amma in loma ce ka ebe ta sai ka ji da zafi sai ka hura wannan ba zai shiga cikin hanin ba sai tambaya ta gaba da yake cewa wanda yayi sujjada wanda yake karatu alqur'ani kuma alwalarsa ta kare ne ko baya da tsarki
ba shi da alwala amma yayi tsarki
ba shi da alwala amma yayi tsarki ne shi tsarki a gurinsa shine ka kama ruwa to an ce tahara ana nufin yayi alwala shine tahara ita ce as-sughra ba wai kawai yayi tsarki shine ya kama ruwa ba wannan muke kiran shi tsarki wannan malamin sun sabani akan haka wasu suna ganin cewa sujjadar tilawa kamar sallah ce saboda haka sai a yi mata alwala kuma aka tashi sai an fuskanci alqibla ba wasu daga cikin malamai suna cewa a wannan ba sharadi bane babu wani abu a sunnance wanda yake nuna cewa lalle wannan sharadi ne cewa wanda bai yi alwala ba zai sujjudu tilawa ba ko kuma wanda ba alqibla yake kallo ba zai sujjudu tilawa ba suka ce wannan gaskiya babu abin da yake nuna sharadi wannan a matsayin sharadi wasu suka kawo dalilai daga ciki a cewa Abdullahi dan Umar yana yin sujjada ba tare da yana da alwala ba ko ba tare da yana kallon alqibla ba sannan suka kawo hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya karanta suratul najm har ya kai karshen ta Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fadi yayin sujjada duk waɗanda ke kewaye da shi a lokacin musulmi da wanda ba musulmi duk suka fadi suka yi sujjada sai wani dattijo shi kadai ne ya dauke sa hannu ya dauko ya ebo kasa ya dangura a goshinsa wato saboda girman kai da ji da isa shi ba zai fadi sujjada ba amma duk wanda suke kewaye da Annabi a lokacin musulmansu da wanda ba musulmi sun fadi su ne sujjada bayan karanta karshen suratul najm to anan masu malamai suka ce kaga anan Annabi sallallahu alaihi wasallam bai shardanta wa gowan da yake gurin da cewa sai da alwala ba kuma bayan an yi sujjadar bai tambaya ba cewa akwai cikin ku wanda yayi sujjadan nan bai da alwala kun san cewa sai da alwala yake sujjada kuma a hankalci za a fahimci cewa ba zai yiwu a ce duk wanda yake gurin nan da alwalar sai zo wasu ba su ma san in ya zo mai zai karanta ba zai karanta aya da sujjada bare mu ce ya shigo da alwala ya zo so babu wani abu kuma da yake nuna Annabi ya gaya musu cewa sai da alwala yake sujjada sannan kuma kewaye suke da shi wato sun yi da'ira sun gagaye shi yana karatu alqur'ani wanda aka ce aka zagaye shi to kaga wasu suna kallon alqibla wasu ba sa kallon alqibla wasu sun kalli gabas wasu sun kalli yamma wasu kudu wasu arewa to kuma a haka aka ce duk sun fadi su yi sujjada ba tare da an ce sun juya sun kalli alqibla ba wanda duk wanda yana nuna cewa kallon alqiblar ba wai dole bane ba sharadi bane saboda kai mutum ya kalli alqibla ya sujjada idan yana kallon alqibla shikenan in kuma alqibla yake kallo ba shi ma zai iya yin sujjada babu wani
sai wannan yake cewa mallan suna da makaranta ne a ciki sai suka bude wani aji na musamman da za a koyar da wasu darussa kari akan wanda ake a sauran azuzuwan makarantar yace wanda za a yi su kuma a ba su shaida akan wannan yace sun sanya wani kudi da kowa zai bayar kuma kafin farawa sun yi form wanda a cikin sa akwai sharuda daga cikin sharudan akwai wanda ya fara bada kudi in dai bai kai abin da ake bukata ba to ba za a da masa da kudin ba kuma sannan ba za a sa shi cikin wadanda za a baiwa shedar ba shine ke tambaye mallam ya hukuncin wannan sharudin da suka sanya
to annabi sallallahu alaihi wasallam al-muslimuna ala shurutih musulmai suna bisa sharuddin su in sun sharadi kuma kowa ya dade sharadin to a tafi akan sa sai da idan sharadi ne wanda ya kunshi zalunci ko ya kunshi halatta haram ko haramta halal to wannan shine ba zai samu shiga ba koda mutane sun yarda da shi malamai sun yarda akan cewa kana iya sa sharadi a lokacin ciniki misali kace ga kaya nan mutum zai saya in yayi ciniki yayi ciniki to in ya ce zai janye cinikin sa bayan ya riga yayi ko ya karba akan zai saya kuma ya dade shi yace ba zai saya ba to zaka yanke wani abu daga cikin wannan kudi nashi saboda alal akalla ya bata maka lokaci suka ce in yayi haka yana ya halatta ce zan karbi abin da ka dade da shi amma kuma ba zan baka kudin ka cika daka ba dun farko ya yadda da haka ya karba a haka to shikenan ala shurutihi domin shi mai kaya zai iya cutuwa in har za a rika karba ana dawo masa da shi kila a zo ne ma ya ce ai an sayar kuma daga baya a dawo masa da abin ce ai ba a saya ba kaga an haramta masa ya sayar ba da wanda yake bukata to wannan form da kuka bayar kuka sayar kuka ce kowa ya kawo kudi ya zauna ayi karatu da shi idan ya zanto bai cika kudin ba to za a sallame shi sannan kuma ba za a bashi certificate ina ji haka tsare din yake ko
ba za a bashi da ba
eh ba za a bashi ya cigaba da karatu ba ko za a bashi ya karatu
zai karatu amma shi da ce ba za a bashi ba
eh to wannan ai ba wani abu kaga ai ya samu karatu dole ya maci wani abu daga kudin sa to ko da ma ji aka za a sallame shi ba zai zama laifi ba tunda alal akalla in aka bar shi haka zai zanto ya bata ruwa ba dan ya sha ba kila akwai iya mutanen da ake so a dauka a ba su wannan course din shi kuma yazo ya shigo ba ya san cewa ba zai iya cika sharuddin ba ya hana a dauki wata kila wasu wanda za su iya cika sharuddin saboda ganin ya shiga kuma daga baya janye kuma biya shi kudin sa kaga akwai cutarwa ga program din saboda in har haka yadda abin yake babu wani laifi a ciki
to sai wannan shi kuma yake cewa mallam mutum ne ya bashi jari da ya kai nisabin zakka to sai shekara yana juya wannan kudin to zai fitarwa da wannan kudin zakka idan kuma za a fitar shi zai iya karbar zakkar shi da yake juya wannan kudin
shi kudi da ban da ya kai nisabi to yana da zakka shi ita zakka tana hawa kudi ne ba wai wani da mutum daban ba shi yasa zaka ko kudin mahaukaci ana fitar masa zakka ko kudin yaro karami ana fitar masa da zakka saboda ita zakkar akan kudin take ba akan wani mutum ba saboda haka sawa'un kudin yana hannunka ne kai ko kana juya ko yana hannun mai shi zakkar sa tana nan a cikin sa in lokacin zakka ya za a fitar masa da zakka kasancewar ba kudin ka bane amma dai kai kake juya su wanda ba zai hana a baka zakkar ba tunda ba kudin ka bane kuma ka cancanci a baka zakka sai zai dauka a baka saboda haka babu wani abu an dauka an baka koda kuwa kai kake juya su wadanda suke tattara zakkar ma gaba daya an ce a basu wal amilina alaiha ce su suke aikin tattara zakka koda kuwa suna da wadata koda suna da ishi inda ya zanto an dora musu alhakin tattara dukiyar da kula da ita ana ba su zakka mallanta na kai sai kake juya dukiyar har ta habaka ta kai wannan nisabi kuma a ce in an tashi zakkar ka a baka wannan ba haka bane
sai wannan yake cewa mallan shin ya inganta akwai hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa zubar da jinin musulmi wato da zubar da jinin musulmi gwara a rushe dakin Ka'aba
babu wani hadisi da ya inganta da wannan lafazin da ya umbata abinda ya inganta shine hadisin da ya ce la zawalud dunya ahwanu inda Allah min iraqati dami ibrahim muslim wato gushewar duniya gaba daya yafi sauki a gurin Allah akan zubar da jinin musulmi wannan shine abinda ya inganta cikin littafin sunan Tirmidhi sunan Nasa'i sunan Ibn Majah sunan al-Kubra da Baihaqi da surwaito wannan amma cewa rushe Ka'aba yafi sauki a gurin Allah akan abinda wannan bai zo da wannan lafazin ba kamar da malamai suka yi nasi kamar sahawi a cikin al-maqasid al-hasana ya ambaci wannan saboda haka in ka dauki ma'anar hadisin farko Ka'aba za ta shiga ciki sai la zawalud duniya wato gushewar duniya daga cikin abin da yake cikin sararin duniya akwai Ka'aba saboda haka annabi ya ce duniya duka a rasa ta ta gushe ya fi sauki a gurin Allah akan zama da jinin musulmi saboda Ka'aba ta shiga ciki amma lafazin Ka'aba shi kadai haka bai zo a cikin hadisi sahihi ba
sai wannan yake cewa mallan hadisin nan na rabi wanda ma'anarsa yake cewa ya Allah duk wanda Allah ya jibanta masa al'amuran al'umma kuma ya kuntata musu to Allah shi ma ka kuntata masa shine ke tambayar wannan zai iya zama hujja wajen yin addu'ar Allah ya kuntata wa duk shugaban da ya kuntata wa al'umma
to a ka'ida dukkan wani azzalimi duk wanda ya zalunci ya cancanci wanda ya aka zalunta yayi addu'ar Ubangiji ya rama masa zaluncin da aka yi masa wannan bai kebanta akan wani banda wani ba da wanda yake talaka ake shugabanta sai da wanda yake shugabanta duk sun shiga cikin wannan Allah da cewa la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man zulim Allah baya san bayyana mummunar magana sai ga wanda aka zalunta sai wanda ya zalunce shi din nan talaka ne dan uwansa ko da ya zalunce shi wani shugaba ne duk ya shiga cikin illa man zulim babu bambanci sannan wannan hadisin nassi ne akan cewa har shugaba shi ma in zai zalunci shi ma ya shiga cikin wanda ake masa addu'a akan zaluncinsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Allah wanda duk ya jubinci wani al'amari na al'ummata sannan kuma ya kuntata musu Allah ka kuntata masa in ya tausaya musu Allah ka tausaya masa kaga addu'a ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ga dukkan wani shugaba wanda ya jibinci al'amarin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya kuntata musu shi fashquq alaihi Allah ka kuntata masa in kuma ya tausaya musu Allah ka tausaya masa saboda haka wannan shine al'asri wato wannan shine abinda nusus suke nunawa duk da cewa shi shugaba akan so a yi masa addu'a mai kyau ta Allah ya shirye shi Allah ya gyara shi ko da zalimi ne domin gyaruwarsa gyaruwa ce kuma wato maslaha ce ga kowa da kowa amfaninta ba za ta kaita a kansa ba kowa da kowa zai ji daɗin gyaruwarsa shi yasa ake so a yi masa kyakkyawar addu'a amma ba haramun bane in har ya tabbata azzalimin ne domin yanzu abin da yake faruwa shi tantance zaluncin ne wani lokaci kawai mutum sai ya ce an zalunce shi ko da kuwa ba zaluncin aka yi masa ba sai kuma ya ta buƙaƙen maganganu ko yana buƙaƙen addu'o'i wanda kuma ba haka ake so ba wanda ya san an zalunce shi din yana da hujjar an zalunce shi ba laifi ba yi dan ya yi addu'ar zaluncin da aka yi masa dan Allah ya ba shi wannan hurumin amma addu'a ta Allah subhanahu wa ta'ala ya shiri shi kansa zalimin ya ganar da shi wanda ta ce tafi
sai mai tambaya na gaba yake cewa mallam ya halatta ya dora hoton dan uwansa a WhatsApp ko Facebook ya yi masa addu'a saboda ba shi da lafiya
to me sai ya sa hoton sa a Facebook zai addu'a fa Allah zai roƙa masa ya ba shi lafiya to me sai ya kai shi Facebook ya haɗa ɗora hotonsa sannan kuma ya roƙi Allah yake nuna wa mutumin ga yadda yake Allah ka tausaya masa ko kuma a'a yana kira ne ga al'umma su yi masa addu'a in al'umma yake kira su yi masa addu'a wannan kaga daban da shi kuma addu'a da zai yi masa addu'a da za ka yi masa ba buƙatar sai ka kai shi Facebook idan da ba Facebook ya kake yi dan kawai an samu Facebook sai ka manna hotonsa daga cikin abin takaicin da yake faruwa a yanzu zaka samu wani lokaci hoton ake zuwa ɗauke shi na gashi wato a cikin wani yanayi na rashin lafiya wani yanayi wani ma ba kyan gani da mutane hankalinsu zai tashi in sun gani sai a ɗauka a saka wanda bai dace ba duk wani abin da zai taɓa mashair na ɗan uwanka musulmi da zai sa masa wani tashin hankali ba ya dacewa a larura ta samu wani ta kafasa ta yi kwatsa-kwatsa a ɗauko ta da jininta da kamannin da faffashewarta a sa a Facebook wai ana son wai mutane su tausaya masa a yayin da kuma ta da hankalin mutane wani in ya gani sai ya ɗau lokaci wannan abin yana dawo masa a tunaninsa za ka samu hatta inda suke masu hankali kafofin watsa labarai manya na duniya ko hadari akai ko kisa akai ba sa yadda su nuna hoton haka kaca-kaca za ka ga cewa an saka hoton amma an sa wani dishi-dishi an rufe shi to kaga aikin masu hankali kenan in kuma har wani abin ya kama sai an nuna to sai an sanarwa masu kallo cewa hotunan nan suna kunshe da wani abin da ba ya da dadin gani saboda haka a san da haka kaga wanda ba zai iya gani ba sai ya kauce amma sai kaga cewa an yi hadari ko wani yana cikin wani yanayi mara kyau na rashin lafiya sai a dauko shi wanda idan ka in ya gani wani lokaci sai ka yi sati abin yana dawo maka kwakwalwa wanda kuma kaga wani cutarwa ne cutar da musulmi ne saboda haka in dan uwanka baya da lafiya za ka yi masa addu'a me sai ka kai Facebook a can Allah yake da za ka ce ka kai masa ya ganshi ya ga halin da yake ciki ban san me hikimar ka ce san sa hotonsa in yi addu'a a Facebook kai masa addu'a mana ka gama sallah in azumi kai kai masa addu'a in sadaka kai kai masa addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam ce wanda duk yayi wa dan uwansa addu'a an zaharil ghaib wato ba tare da ya san ma yayi masa ba mala'iku za su ce kai ma Allah ya baka abin da ka roka masa kai ma Allah ya maka kamar haka to kai kuma ka da maimakon ma kai an zaharil ghaib ka zo ma har hoto ka saka kana cewa kana masa addu'a saboda wani abin in ka gani ka ji shi shi karan kansa tun ma ba a yi maka bayani ba ya kamata hankalinka ya baka cewa wannan abin bai da wata ma'ana
to sai sakon da yazo daga Muhammad daga Jos yake cewa mallam tambayar sa ita ce mutum ne idan da sallah yana azkar sai alwalarsa ta kare shin zai ci gaba da azkar din ne ko sai ya saki alwala
ba sharadin azkar sai da alwala ba idan mutum yana cikin dahara kamila wannan abu ne mai kyau amma baya cikin cikakkiyar dahara dan ya yi azkar babu komai annabi sallallahu alaihi wasallam kana yazkurullah ala kulli ahyanihi annabi yana ambaton Allah a kowane yanayi saboda haka idan har ta kama za ka yi zikirin babu alwala tare da kai shikenan babu komai
to ne shi kuma yake cewa mallam ya halarta liman ya zabi wata sallah daga cikin sallolin farilla ya riga karatun alqur'ani a surori tun daga farko har yayi sauka shin kuma ya halarta limamin yayi wato idan yayi saukar alqur'ani yayi katamar alqur'ani kamar addu'ar alqunuti
wanda ake so ga masallaci shine ya karanta abin da ya sauka sai faqra'u ma tayassara min alqur'an ko karanta abin da ya sauka dan alqur'ani haka annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya ga almusii salati thumma qra' bima tayassara ma'aka min alqur'an nabi ce ka karanta abin da ya sauka gare ka na alqur'ani saboda ka wannan shine ita ce sunna ka karanta abin da ya sauka in ka dauko qur'ani kana tafiya a hankali haka ya sauka a cikin sallah wannan babu wani abu ba a ce kai laifi ba amma ka ware wasu salloli ka ce su waɗannan sallolin za ka yi musu sauka ka mai da abin ka bar wata al'adarka wannan baya dacewa amma dan kai kana sallah in ta kama ka karanta alqur'ani haka kai sauka ba tare da kana daukan abin a matsayin wani wata sunna ce ko wani abu ne wanda ya zama maka yayi ba wannan babu laifi sannan abinda ake so a yi in gama karatu alqur'ani in a sallah ne babu wani in kai sallah yau ka zo ta karshe ka karanta surorin da zaka karanta ba ka jawo kai khatima a cikin sallah ba khatima kai a cikin sallah ba khatima ce amma a salloli ne daban-daban ta wannan sallar wannan qur'ani da karanta shine kawai ka karanta a ciki zaka baka daukan kanka kai khatima sannan kuma in ka a cikin sallah kake sallah tana da dokokinta ba za ka yi ratse ka shiga yin wani abu daban-daban da baya cikin dokokin sallah in ka wajen sallah kake kai khatima ka sauka kana yin addu'a kayi tawassuli da karatunka na alqur'ani ubangiji ya biya maka bukatunka kayi ma wanda kake so kayi wa addu'a duka a ciki ka nemi duk wani alkhairi na duniya da lahira da kake bukata a ciki duk wanda ya halatta annabi yana cewa iqra'u alqur'an was'alullaha bihi ku karanta alqur'ani ku roki Allah da shi amma a cikin sallah wai ka ce mutane kai khatima kai na ka tsaya kana yin wata alqunutu wanda ba ya halatta
to sai wannan shi kuma yake cewa mallam mahaifinsu yakan ce kudinsu ne hakan yana nufin mallam idan suna da bukata za su iya amfani da shi ba tare da sun tambaye shi ba
a shi ba haka yake nufi cewa kawai su dinga kwasan masa kudi ba yana nufin kudinsu ne ma'ana duk abin da ya samu su yake hidimtawa da su wannan kuma dama haka duk magidanci yake mai iyali duk abin da yake samu kudin iyalinsa ne amma ba wannan yana nufin cewa shi kenan matarsa ta rika zura hannu a cikin lalitar sana kwasar kudi tana kashewa ba koda bai sani ba ta ce ai ya ce kudinsa kudin mu ne ya ce duk wahalar da yake sha dan mu yake dan haka sai ta kwashi kudinsa baya halatta daya kwashi kudin ubansa ba tare da ya sani ba in shi ya bashi umarni ya ce kaga ina da kudi duk abin da kake so ka dauka to kaga wannan da umarninsa ne da izininsa da yardarsa amma in ba haka ba kalmar cewa kudi na kudin ku ne yana nufin cewa ko yake wahala ko yake wahiduma amma ba yana nufin ku rika tarba kudin sa ba tare da sanin sa ba
to sai wannan yake cewa malam mutum ne yana da mata fiye da daya sai ya samu kudin da zai iya biya wa mace daya haji to sai ya dauki uwar gidan shine yake tambayar shi malam yayi adalci anan
kai wato mutum ya kai matarsa haji ko umara wannan ba wajibi bane akan sa ba haƙƙinta ne akan sa ne sai yayi mata ba ko kudin sa in yayi haka duk yana karkashin ihsani yana karkashin kyautatawa da Allah ya ce wa ahsinu inna Allaha yuhibbul muhsinin ku kyautata Allah yana son masu kyautatawa saboda haka in shi kuma ihsani baka mutum sharadi kace in ihsani zaka yi sai ka fara da wani sannan wani duk wanda ya ga dama zai iya wa ihsani ihsani ne ba shi da wani doka da za a dora masa ma alal muhsinin min sabil Allah ce masu ihsani babu wata hanyar da za a zarge su akan ihsanin su sun so kyautatawa a zarge su saboda haka in ya ga yana da kudin da zai dauki uwar gidansa sai su yi haji ita kuma amarya ta yi hakuri in Allah ya sa ya kuma tashi ya ga zai dauke ta ya dauke ta ba wani laifi da ya yi anan in amarya ce zai fara da ita ta uwar gida ta hakura sai ya kuma samu kudi anan ma alal muhsinin min sabil ba ka da wata hanyar da zaka soke shi akan wannan saboda ihsani ya so ba haƙƙi ne akan sa ba ya ki saukewa
to sai wani yake cewa malam mutum ne yake saida kwan kaji to idan ya sau sai ya ware kananan kwan a bangare guda manyan ma haka sai ya bambanta kudin sayarwar shi ne yake tambayar malam ya matsayin hakan da yake yi
ba fa komai inda har zai yi wa masu saye bayani in suka zo sai a ce to wannan kanana ne amma ga kudin su wannan manya ne ga kudin su shikenan duk wanda ya ga yana so ya sayi manya ya saya wanda yake son kananan ya saya amma kada ya sayar da kananan ana zaton a manyan ne wato watakila wani baya iya bambancewa tsakanin manyan da kanana in ya zo ya sayi kiret din ya dauka manyan ne alhali shi kananan ne sai ya ga kamar ya rage ya yi masa a shi shi kananan ya sayar masa to kaga wannan akwai algushi a ciki amma in ya zanto da basira ne ka zo saya a ce to akwai manya ga kudin su kanana ga kudin su wannan ba laifi
to ne ke cewa malam tambayar sai ita ce menene hukuncin matar da aka yi wa auren dole alhalin ba ta so sai kuma ta ci gaba da kiran wayar wani saurayinta kuma malam suna yin soyayya da shi me hukuncin hakan da take yi
to wannan kasancewa an mata auren dole ba shi ke nuna ya halatta kuma ta aikata barna ba auren mata auren dole daban wannan kuma abin da take yi barna ce ta kuma zamanta daban auren dole da aka yi mata bai halatta mata cewa ta saba wa Allah ba tana matarsa ko da ta dole aka aura mata shi mijinta ne sunan shi mijinta har sai in ya sake ta sannan take ba matarsa ba tana matarsa kuma tana kiran wasu suna soyayya kaga wannan cin amana ne rashin mutunci ne rashin kyautawa ne ya fi buri ma akan aurenta da dole da ya yi shi saboda haka in tashi Allah ba zai kyale ta ba zai caje ta akan saba masa da kuma cin amanar mijinta saboda haramun ne abin da take yi
to sai tambaya ta gaba wanda take cewa menene haƙƙin mace akan matar mijinta ma'ana abokiyar zamanta a musulunci shi ga kowane haƙƙi na mu'amala ne da musulunci ya wajabta a tsakaninsu ko da suna zaune guri ɗaya ba tare da cutar da juna ba amma ba wata mu'amala da take shiga tsakaninsu
to akwai kyautatawa kyautatawa juna wa bil walidaini ihsanan wa bi dhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jari al junub was sahibi bil janbi wa min as sabil duk wanda kuke tare da shi sawa'un a gida ɗaya kuke ko a kasuwa guri guda kuke ko makotaka kuke a cikin unguwa Allah subhanahu wataala duk yayi umarni shi a kyautatawa juna to bare mace da take zaune da 'yar uwarta a guri guda take karkashin miji ɗaya kaga wannan suna da kusancin da ya kamata su kyautata wa junansu sannan kuma duk musulmi akwai haƙƙin musulmi a kansa duk wani musulmi akwai haƙƙin ɗan uwansa musulmi a kansa kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa haƙƙin musulmi akan musulmi guda biyar in ya yi masa sallama ya ansa wato raddu salam ya yi masa sallama ya ansa haka nan haƙƙinsa ne idan ba shi da lafiya ya rubo shi sannan in yayi atishawa yace alhamdulillah yace shi rahmukallah wato gaishe da mai atishawa sannan idan ya nemi nasihar sai masa nasiha sannan in ya rasu ya je ya bi jana'izarsa ya bi gawarsa a kan shi abin nan ya masa sallar jana'iza wannan duk haƙƙi ne na musulmi akan musulmi sawa'un mace da ƴar uwar abokin zamanta ne ko ba abokin zamanta ba ce dai musulma ce tana da wannan haƙoƙin akanta da kuma ya zanto akwai wata dangantaka kuma da ta ƙara haɗa su kaga haƙoƙin za su ƙara ƙarfi.
Tumala Allah ya saka da alkhairi. Masu sauraron mu duka da wannan muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci sai dai kuma za ku yi aiko mana da sakonnin tambayoyinku ta cikin shirin namu ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703-36-0415 ko kuma cikin adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin Fatoyin Rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Jama'a din shehu malamin namu Al-Professor Sheikh Muhammad Sani Umar Jallimo babban malami a tsangirar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Baro da kenan Kano wanda ke ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin Anas Idris Hassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.